Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa, sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A karon farko an yanke wani dan kasar Koriya ta Arewa hukuncin halatta kudaden haram wanda za a mika shi zuwa Amurka da ba a taba yi ba. A jiya Juma'a ne wata kotun tarayya a Washington ta yankewa dan kasuwa Moon Chol Myung hukuncin zaman gidan kaso tsawon watanni 45. Mazaunin kasar Malaysia an shirya mika Moon zuwa Amurka a farkon shekarar 2021. Bayan da hukumomin Malaysia suka kama shi a shekarar 2019 kuma ya yi yunkurin hana mika shi amma yunkurin nashi bai yi nasara ba. Masu gabatar da kara na Amurka sun tuhumi dan kasuwar mai shekaru 55 da shiga wani shiri na samar da kayan alatu ga kwastomomin Koriya ta Arewa wanda hakan ya saba wa takunkumin da Amurka ta kakaba mata. Laifin da ake tuhumar Moon ya ce shi da abokan haɗakarsa sun yi amfani da wata hanyar sadarwa ta manyan kamfanoni da kuma bayanan ƙarya wajen ɓoye sama da dalar Amurka $1,200,000 na haramtattun kuɗaɗe. Kasar Jamus za ta baiwa Ukraine tankoki ƙirin No Leopard a wannan lokacin, inji sakataren tsaron Amurka Lord Austin da kuma shugaban kwamitin haɗakar hafsan hafsoshin kasar General Mark A. Milley a jiya Juma'a a wani taron manema labarai a sansanin sojin saman Amurka na Ramstein da ke kasar Jamus bayan kammala taron ƙasa da ƙasa akan taimakawa Ukraine. An gudanar da taron ƙasa da ƙasa ne a daidai lokacin da Kyiv ke nuna ɓacin rai kan rashin amincewa da aikatan kokin yaƙi zuwa Ukraine a daidai lokacin da mamayen ya kai watanni 11. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya kira kai tsaye ga samun taimakon tankokin yaƙi a wurin taron. Da yammacin jiya Juma'a cikin jawabinsa na yamma, Zelensky ya ce dole ne Ukraine ta yi yaƙi don samar da manyan makamai na zamani. Zelensky ya gode wa Amurka da ƙawayensa na Turai da Canada saboda makaman soji tare da jaddada muhimmancin isar da su cikin gaggawa. Abin da ya kamata a jaddada shi ne lokacin bayarwa, in ji shi. Dole ne a aiwatar da kowace yarjejeniya cikin sauri don kare mu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jama'a Amurka sun ce wani jami'an tsaron ƙasa a jihar Texas da ke kudu maso yammacin Amurka ya harbe wani ɗan cirani wanda ke ƙoƙarin tserewa daga hannun hukumomin shige da fice. Jami'an gwamnatin tarayya sun ce harbin, wanda jaridar Texas Tribune da Military Times suka fara bayar da rahoton tare, ya faru ne da sanyin safiyar ranar Litinin a garin Abram a Texas a yankin saunukan Rio Grande. A cewar rahoton na bai ɗaya, jami'an kan iyakan sun gano bakin haure guda hudu a wani gida da aka yi watsi da shi kafin wayewar garin ranar Litinin. Uku daga cikin bakin hauren sun mika wuya, amma na hudun ya yi kokarin tserewa, kuma wani jami'in tsaron ƙasa a Texas ya harbe shi a kafadarsa. Hukumar Custom da kare kan iyakokin Amurka ta ce ɗan ciranin, wanda ba a bayyana ƙasarsa ta asali ba, an kai shi asibiti kana an sallame shi a wannan ranar. Ma'aikatar kare lafiyar jama'a ta Texas ta ce wata hukumar 'yan sandan jihar Texas Rangers ita ce ke jagoranta bincike akan harbin. Sojoji sun ceto wasu mata 62 da jarirai 4 wanda ake zargin mayakan jihadi ne suka sace su a makon da ya gabata a arewacin Burkina Faso, kamar yadda wata majiyar tsaro ta bayyana a jiya Juma'a. Labarin ya zo ne sa'o'i kalilan bayan da majiyoyin tsaro suka ce wasu jerin hare-hare da aka kai a ranar Alhamis sun yi sanadin mutuwar kusan 30 a ƙasar da ke fama da rikici a yammacin Afirka da kuma take fama da 'yan tawaye tun shekarar 2015. Sace matan da jariran da aka yi a makon da ya gabata ya janyo fargaba daga Majalisar Ɗinkin Duniya, yayin da hukumar sojin ƙasar ta ce ana samun karuwar hare-haren masu ikirarin jihadi kan fararen hula. A cikin babban labarin ta na yamma, tashar RTB ta Burkina Faso ta nuna wani samamin da sojoji suka kai, ta nuna hotunan matan da aka sako a jiya Juma'a aka kai su Wagadugu, babban birnin kasar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska titila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. Wanda a yau za mu duba irin kokarin da rundunar sojin ruwan Najeriya ke yi wurin bada nata gudumawar a kokarin kawo karshen aika-aikar 'yan ta'adda a arewa maso gabas da ma yankin tafkin Chadi. To madalla, tarzomar masu wuta da kayar baya da ya kunshi bangarorin 'yan ta'addan Boko Haram da ISWAP da a baya ya kassara hada-hada a tafkin Chadi da ya hada hancin sassan kasashen Najeriya, Niger, Kamaru da Chadin. Tafkeken wuri ne wanda baya ga babban tafkin akwai kuma dimbin tsibirai iri-iri zagaye da wannan wuri. Kuma irin yanayin da 'yan ta'addan Boko Haram suka samu kenan suke amfani da wannan dama domin kara kambaba ta'addancinsu. Domin wannan yanayi ya ba su damar kai hare-hare a dukkanin bangarorin kasashen yankin. To sai dai kuma biyo bayan rawar da rundunar sojan ruwan Najeriya ta taka kuma take ci gaba da takawa, yanzu labarin ya canza. Al'amarin kenan ma da yasa wata kungiyar da ke gangamin yaki da ta'addanci da kuma kamfen na neman zaman lafiya mai suna Brave It da kuma haɗin gwiwar mutanen yankin suka shirya wani taro a Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, akan halin da ake ciki. Dr. Abubakar Muhammad Sani shine uban kungiyar.
To makasudin wannan taro na yau dai dan mu zo mu jinjina ma wato sojoji masu yaki ta ruwa, ko ana ce musu Nigerian Navy, mu fadakar da duniya ta hanyar kuma masu yada labarai akan cewa wa'annan bangare na jami'an tsaro suna kokari, kuma idan mutum aka ce yayi abu mai kyau ba laifi bane a zo a yaba masa dan ya ci gaba da yi. To shi yasa muka zo muka hada wannan press conference din nan dan mu fadakar da duniya gabaki daya akan cewa Nigerian Navy suna kokari, kuma mu muna alfahari mu hada kai da su, kuma muna kira ga dukkan 'yan Najeriya su ba su support, su ba su kai.
Kamar misali a yankin da ke kai ka dade kana bincike akan sha'anin arewa maso gabas wannan rigimar na Boko Haram, kamar a wannan yankin na tafkin Chadi akwai wani abin da ake ne wanda ya shafi harkokin ta'addanci kafin zuwan sojojin ruwa da kuma yadda sojojin ruwa suka je, kuma abin ya tsaya ko aka samu nasara?
Kware da gaske man, kafin a ce rigicin Boko Haram ya fara muna yawan zuwa baga doron baga da sauransu, mun san cewa an san wannan area din da aikin kama kifi, da kuma tun muna yara ma mun sani ana noman rani a gurin daga area kuka Manguno wane ne su tumatir a Targu irin wannan abubuwan. To zuwan 'yan Boko Haram din nan sun zo sun rikitar da wannan gari na baga, sun hana mutane kamun kifi da wannan noma din da menene gaba ɗaya komai ya tsaya. Amma shigowar wa'annan sojoji na Nigerian Navy, sojoji masu yaki ta ruwa a cikin wannan yaki na haɗin kai, wato na operation haɗin kai da operation lafiya dole, 'yan Navy din sun taimaka sosai, tunda dai ka san kowa da nashi irin ƙwarewar. Sojojin sama da sojojin ƙasa suna ƙoƙari, amma akwai wasu ababen da su ba za su iya yi ba don su ba su da irin wannan hikimomi da dabaru na yin wannan kalan yaki, sai wanda su daman su an koyar da su yadda za a yi komi ta hanyar ruwa. To wa'annan Navy din su ne masu yin wannan. To an nan samu matsala a baga, amma ina ganin yanzu wallahi in ka je Maiduguri za ka kifi ake ta kawowa a ce ma daga ina daga baga, mutane sun koma baga suna kamun kifi ana noman rani, ko ba gaskiya ba? So wai gani ya kori ji ba wannan da za su a ce ko wani propaganda ko wani abu, it's there, evidence din yana nan a ƙasa, a kowa zai iya gani, kowa a Borno ya san cewa baga yanzu mutane sun dawo suna sana'a, ba abu ɗaya ne a ce mutane sun koma baga suna zama, wani abu ne daban kuma a ce mutane sun koma suna sana'a na kamun kifi suna noman rani, hankali a kwance don akwai tsaro. To yanzu abin da ke faruwa a wannan sansani wannan area kenan, yanzu akwai tsaro, mutane suna iya kwanciya idan su biyu, suna iya zuwa su je su yi sana'a su kama kifi su yi noman rani.
kuma wannan aikin wa'annan sojojin ruwa Najeriya
ne kamar kafin a ce an kawo sojojin ruwa a wannan yankin na tafkin Chadi kamar menene babban matsalar tsaro a wurin kafin zuwan su
ha to matsalan babban tsaron ai yan Boko Haram ne yan wannan da ake kiran su Iswa wanda su suke kiran kansu sojojin kilafa su ne a wannan area za su zo su kama mutane su tsallaka da su ta wannan ruwan tsibiri daban-daban su je shikenan ba wanda ya sai zuwa ya je tare su yace ma zai je rescue din mutane ha gane to sojojin kilafa sun mai da wannan gurin ya zama kaman yadda ake cewa a turanci safe haven nasu kuma an dade ana ta babatawa da su abun yaki ci yaki amma ka sani komi ana neman sabbin dabaru ana neman kuma shugaban kasa ya bada kuɗi an sai kayan yaki an sai abubuwa dewa jiragen ruwa da su wane ne gaba ɗaya dai to ya taimaka Najeriya Navy din sun kawo tsaro a wannan area wannan fitina da ake da shi musamman ta wannan garin Baga yanzu babu ana iya kamun kifi ana iya noman rani ta wannan area
to doctor misali in akana ga akwai wani abin da ya kamata a ce su Najeriya ne ya kamata a ce su kara domin samu da tsaro a wannan wurin
to abun da dai zan iya fada su ƴan Najeriya ne ya kamata da sojoji ma suke da civilian military affairs department nasu kuma hakikanin gaskiya CCMA na sojojin ƙasa suna kokari yadda suke cuɗanya da mutane ya taimaka musu samu bayanan sirri ko mutane ma su karbe su ina ganin ba wani abu bane mai wahala a ce su ma ne bi sun dan sa himma a ta wannan CCMA nasu wannan department da ke hudda da mutanen irin wa'annan area musamman mutane da ke zaune a Baga da wannan area Manguno waye su ya kamata su san cewa apart from army din akwai navy kuma san cewa wasu nasarori da ake samu su wa'annan sojojin ruwa su suke kawowa kuma wannan zai taimaka mutane su karbe su kuma zai taimaka a samu bayanan sirri kuma daman number 1 abu da ake nema abu na farko dan a yaki ƴan ta'adda bayanan sirri ne dan bayanan sirri shine zai taimaka wanda kafin a ce sun aikatar da wani abu an blocking din abu amma sauran abubuwa sai bayan an je an rikita an yi kone-kone an kakkashe mutane a ce an dau mataki babu kyau idan an samu bayanan sirri za a iya dakatar da abu kafin ya faru kuma su wa'annan sojojin ruwan wallahi abin da yasa nake cewa su sa himma a ta areaan wato cuɗanya da mutane kamar yadda su sojojin ƙasa suke da CCMA kaga da farko mu da muke zaune a wannan area idan mun tashi magana cewa muke sojojin ƙasa sai mu ce Air Force mu ba mu ma san cewa akwai naval component a cikin operation haɗin kai su ma suna bada nasu gudunmawa ba a gane amma bincike ne kuma kaman akwai wani taro da muka je a Gambia Banjul ni sai na tashi ma nayi tambaya kuma tambayin da nayi wato ina so wai shi shugaban Hafsan sojojin ruwan ya faɗa mana me yasa yakin nan da ake na ta'addanci ba ma ganin su sojojin ruwan a wannan area a gane ko akan mu mun san sojojin ƙasa da na sama suna tabuka aikin mai kyau amma su me yasa ba a ganin su kuma da wadai makamannin wannan to wallahi kafin ma shi ya bada amsa mai girma tsohon shugaban sojoji na da General Buratecha ba daidai bane ai wa'annan mutanen a operation lafiya dole kafin ta zama haɗin kai akwai bangare akwai gudumawa na Navy a ciki yadda ya ambata da turanci ce akwai naval component a cikin wannan operation da ake yi din nan kuma suna taimakawa sosai ya ma ba da sunayen komandoji da mutanen su ga irin gudumawa da suka kawo shi ma shi shugaban Hafsan sojojin jirgin ruwa ne yanzu wato Admiral Gambo shi ma ya kawo bayanai ya nuna kuma ya ce idan ka ga bayanin da ne bai baka je ka duba da idanka ga su nan suna nan muna nan muna ba da gudunmawa kuma a yanzu ma muna so mu gina wani base
daya daga cikin dattawan jihar Borno kuma Shettima Ilmuye na masarautun Borno da Dikwa sannan babban malami a jami'ar Maiduguri Farfesa Khalifa Dikwa shine jagoranci wannan taro kuma ya mun karin bayani dangane da irin gudumawar da dakarun ruwan ke bayarwa
da inda da za a yi ma sojan ruwa adalci wata ita bata magana bata cika magana bane amma da ake babu sojan ruwa babu yadda za a yi a cimma wannan nasara domin tafkin Chadi din na gaba da akwai irin kirta sunan su kirta ya ko da Hausa suna da yawa idan suka yi ta'addanci sai guduwa suka yi a cikin ruwa da Navy din babu dama a sha domin babu inda za su shiga su sulale su je Niger su sulale su je Chad ta ruwa ka tuna lokacin Debi da kansa lokacin sai da aka bi jiragen ruwan nan aka kassara su gaba da
duba da irin rawar da matasan nan yan sibilin JKF suka taka wurin kawo sokin wannan rikici yasa na tambaye daya daga cikin wadanda suka kirkiro sibilin JKF din wato Abba Aji Kalle da aka fi sani da Elder shin ko ta wace fuska yake ganin gudumuwar da sojojin ruwan Najeriya suka bayar ya taimaka wurin samar da tsaro a yankin na tafkin Chadi
a to yanzu ka san kowa kawai hankalin su akan sojoji ne in fact wajen da muke da ruwa din ba inda ba ruwan ba yafi shi yawa so amma kuma ruwan da muke da shi mun hada makota da Chad Niger Cameroon so da jirgin ruwa sun yi kokari dan ai in babu sojan jirgin ruwa sojan kasa ma ba zai je wannan wajen ba sojan kaje ba zai karba zai kama subirin kan ruwa ba
yanzu ina son ka ga mun wannan matsalan aka samu a baya kafin aka kawo sojojin ruwa da kuma bayan an kawo su kuma aka samu solution
matsalan da muka samu da fari kasashe da suke makota da mu dan yawancin ruwan yana ta wajen su ne ba ta wajen mu ba kaga in mu mutanen mu sun samu sun kawar da wannan wajen din na can din ba kawar ba ba zai yi ba sai suka fara kawo hadin kai to yanzu da sojojin ruwan namu da nasu sun hadu ana kai bari ga maka wani abu ba aka ji dan sojojin ruwan yanzu haka suna amfani da matasa a wannan wajen an ba su kule-kule da abin nan masu da kansu matasa suna patrolling wannan wajen to kaga wannan maci gaba ne
masu sauraro duka-duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin a madadin sashen Hausa na muryar Amurka Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti Hassan Maina kai nake sallama da ku mu kasance lafiya
to a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirin mu na gaba
assalamu alaikum jama'a masu sauraron gidan radio muryar Amurka barkanku da warhaka barkanku da saduwa da ku a cikin wani sabon shiri da dangari shirin da dangari shirin da ke duba akan al'amura musamman ma kauyuka ko garuruwa masu tasowa shirin da a cikin shi ne kukan ji labarai da rayuwar da waɗannan garuruwa suke ciki har ma da kalubalen da suke fuskanta domin tattauna matsalar kai ta wajen mahukunta domin neman samun mafita a wannan makon shirin dangari mai gabatar da shi suna na Mansur Sani tare da ɗaya daga cikin shugabannin wannan gari da muka kawo ziyara da ake ce ma Adarawa assalamu alaikum mai gari sai a gabatar da kai da suna da matsayi a wannan yanki da muke tare da kai zama sauraron radio muryar Amurka
Aminu alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu na harko dai ni ne mai galan Adara Sha'ibu Iro
Malam Sha'ibu yaya aka shi da jagorancin al'umma
barka ka dai alhamdulillah yau da an ce kai ke gaba to an ce sai ka sa hakuri masha Allah alhamdulillah da ni da jama'a muna nan mana ta zama hakuriyar mu da su
kai ne mai gari na nawa a wannan gari ka gaje ta ne ko kuma zabi akai ko kuma yani abin yake a takaice
wannan gari lalle ni ne mai gari na a gidan mu ne na biyar na gaje ta ne amma kuma da yake lokaci ya canza sai da akai zabi
Cancan ainihi zura'a kuce ke shugabantar wannan wuri yanzu kuma daga baya zamani ya zo da sai an yi zaɓe duk da haka nan da aka ci gaba da riƙon.
Cancan ainihi gidanmu ne ke jagorancin.
Za ka iya tuna Lissa Hammond tsagaitaccen waɗanda suka riƙe wannan gari na Adarawa?
Akwai su akwai kakanmu wanda ake ce ma Ɗanbuku. Daga Ɗanbuku. Dan kawo kunya ce yake ji sunan shi na Abubakar ne ke amma saboda solakai matan ɗaya su ne ke ci buku muhalin ɗan bukun kenan amma ɗan shi na farko babban kuma haruna ɗan buku daga shi sai babanmu wanda ake ce ma Iro ɗan buku to lokacin da ya abin an ɗaya rukon kwariya rukon kwariya shine wanda ya shiga tarihi na hudu na rukon kwariya bayan shi dada aka yi zabe ni aka zabe ni Allah ya sani ni ke da rubar jagoranci jama'a garin Adara.
Wannan gari na Adarawa zai kai shekara nawa da kahuwa kuma waye kafa?
To wannan gari a takaice da yanzu nan daga hawa nan basa tudu 1940 aka taso lokacin da aka yi cin ruwa aka komo na sama da can gangare ake tun maraɗa ta ifala tun maraɗa ta da
maraɗa ta taso
shi da maraɗa ta shi ma biyo ta ruwa da suka ta domu ai da tarihin guda da mu da tarne da radi ruwa ne suka koro mu wala kai abin da na sani kenan daga wannan lokaci abin da ya can baya a takaice a can dai aka yi shekara da ta kai 100 a can gangare yanan da wanda lokaci zuwa yanzu wajen 140 da wani abu yawwa wala
to wannan gari da ake ce mashi Adarawa me ake nihi da Adarawa kanta
yawwa wannan gari ake ce mai Adar ainihin mutanen daga Adar din suke
yankin Tawa
yawa
buzaye ne su koko
hilal buzaye dan melange ne akwai buzaye akwai gobura su ma duk daga can waje ainihin duk aka taso a lokacin da wannan gari ya samu wannan suna Adara da ai makiyaya ne kakannin kakannin makiyaya ne ki zuwa nan ne suna kiwo da basashen su inda muna ta gabato kuma sai su koma to kwance tashi mutanen dan Karisan suna noma nan wajen da lokacin da damuna ta musu sai a tashi to aka kai ana dan tsayawa sai an shuka ta har haituwa to sai basashe suna ci da suka ga dai ana yawan yi masa banna mutanen nan sai suka ce kai za mu tashi Adara ga mu bar musu wurin nan kaji dalilin suna Adara
sai sunan sai zuwa rinka cewa Adara
ba zaki ce Adara Adara kaji mu harin tarihin Adara kenan
to wannan gari na Adarawa mutane 100 nawa ne koko sun kai dubban nai nawa
to ga yanzu da mun kai 4000 da dan wani abu
mai gari kana da mutane
akwai mutane gaskiya tabarakallah tunda a lokacin da aka yi an domin kwambe ne da aka yi resan sama mu 300,600 da wani abu ne yanzu ko kaka
an kara
mun kara garuwa
da maza da mata da yara da manya su suka hiyawa a yankin
ka mata sun hiyawa to mun ga zamani ma ba sai ma an gayi ba mata sun hiyawa
to su a ne ne ke cikin garin kaman ma'aikata wani irin ayyuka aka yi na hannu noma kiyo me yake kwacewa a wannan yanki
to ga yanzu dai noman nan shi yake kwaciya akasari aka kasa kishi 100 to kishi wajen 70-80 noma ne kiyo ana yin kiyo ba dai sosai ba
da matasan duka koko
duka dole noma tushen arziki
to bangaren ci gaban gari akwai wutar lantarki a garin ka akwai famfo na ruwa
to lalle cikin ci gaban gari su ne da ake cewa ai su ne ma dai ainihin bariki
su ne birni
ko ba hali ba to lalle akwai wuta akwai ruwa mun ba sau dace mu ba ko ba hali ba me ba sau dace mu ba kaga ruwa yanzu na ruwa in ba da daddare ka tashi ba zuwa ƙarfe 2 abinda ya zo ƙarfe 4 ba ka samu ruwa ka gani baya ba zani ko ba ko yana ke da famfo bai wace gida mai aske gidan ya kai 20 ma mai famfo
cikin
dubban nan gidaje ga ko akwai sauran
ba aiki da rijiya
ba rijiya tana nan yanzu masu wanda Allah ba hali suna yi cikin gidajen su dole to akwai ta cikin gari wanda ke garin mu guda biyu da baki sake da furaji yanzu suna aiki da baki sake da furaji wannan ya buga
to bangaren abubuwa sha'anin kiwon lahiya wani bangaren tsaro da sauran abubuwa na addinai ko masallatai ko tsotsoti akwai su a wannan yanki naka
sashen addini dai muna da addini na musulunci
akwai coci cikin garin
ba mu da coci amma muna da masallatai sosai
akwai kristoci waɗanda ko da ba nan suke rayuwa suna zuwa wani wuri suna abin
nan to wanda na sani akwai guda ɗaya ne gare mu shi ma sai da je can ya ba da shawar da suke yi
kuma ba da angoma cikin
ba san gwamnati ko ai addini shi eh mana kari na ba ni baka tona ba ni koraka addinin ka da wancan Allah dole sai kai nau kai ko ci Allah kai sai na naka kenan kowa sha'ani shi inda aka ce like
to ina maganar makarantun boko da na zamani akwai sawadatattu a wannan yanki naka
to gaskiya makarantun su ne ba mu da sawadatacci inda yanzu ka ga yanzu na equal premier dai ce ke gare mu
nan garin
na biyu ga mu da sai eje ba mu da sai eje yanzu ka ga yaran mu wasu sun ta jiratawa wasu sahu wasu nan da yake mun dan matso cikin birnin ta dan matso mu cikin birnin ake kawan kaga kana da hali ana kan kashi jirata ko sahu sai kai dan dama dai kai transfer neman shi transfer kamar dushi nan kusan maradi eh to nan wayo da muna da nan kalubale
kun yi laddi can baya ko kuma kun bijire ma cigaban da aka samu wajen asa daya karatun boko wanda da a ce kun matsadin ku gaba a wancan lokacin da wadancan shekaru 40 din da yanzu kun samu an kula da ku wajen bangaren gina lakwaloli ko makarantun boko
mu ba a ce mun sha da baya bisa sa ya lakwal
kun yi kasawa can baya shekaru da yawa
so shekaru da yawa
an samu ministoci ko kuma deputoci daga yankin Adarawa
lalle ko ba a samu ministoci ba dai an samu dai yan wanda dai yan hokada dai aka an samu ba ka gwalgwalo
akwai manyan ma'aikata wanda yan asalin sa yan Adarawa ne
kwarai akwai su
ina maganar bangaren siyasa jami'u in suka zo nan wurin suna alfahari da yawan mutanen kojin hituwa da ƙura'a
sosai ko suke alfahari sosai ma nan kasar jirata kamna ai jirata muke bi amma yanda suke alfahari da mu ko sauran ko jirata gari ba alfahari da ita kana tabbas
akwai proje masu kawo ci maka ko wasu abubuwa shin suna likowa yankin ku suna ba da tallafin yana isa ga al'umma an ba ni gari
eh tabbas suna badawa amma yanzu abin kasan mai gari wani bai da wannan lokaci Allah ya kawo siyasa sai a dan mai da shi kauye
sai dai a shiga
cikin gari sai dai in matsala ce ta samu ko wani abu kuma an hu mai gari da yake shi mai da shi jibin shara dai eh
amma aka zo da abin sai a ce al'umma za a
ba eh al'umma za a ba yoni ba al'umma ba ne mai gari ba al'umma ba ne
eh
kina mai gari ba su kudi gari shi ba har salar ga mai gari ba
albashi
yau ina da can tsotan ya dauke wannan alƙawari kuma Allah ya kawo wannan lokaci
ya rubuta manyan gonaka ga mai gari
ba su sun zama gidaje
na mutane
mu kaji ma inda ma babban ma kalubalen mu nan
me kalubalen
yawa gonaki mai sun koma gidaje
wa mai da su
a to gwamnati kuma al'umma ta yi yawa
kuna da wani abu wanda za a ce shine shidar an zo nan wurin ko wani abu da ake sarrafawa
to san ai abin ki ton kawo shi noman ne haci ko to yanzu ba hacin tunda zaka yanzu wasu wannan abin da aka shafi wasu da akwai da wanda ba su da gonakin babu gari ya canye yanzu abin da kai alfari da shi hadama ya zogale wannan da muke aiki da shi kina kawai sune eh wannan akwai zogale a cikin perimeter eh to shi ne muke son gwamnati muna kiya gari ta hadama da ke garin mu ta ƙara kama mu a samu ko gandanin a maida mu ita ko nan mu zanki samu ko ya zogalen muna dan
na magana gotoci na ruwa da wasu abubuwa duk sun samu
muna suka samu ga sanan nan ana ruwa nan ko gidana wallahi in ba ka san wurin banka ga ruwa na wuce wallahi ba ka
ruwa hakuri gidan mai gari
ba ka tsallakawa nan duk sun ce akwai koramu sana nan cikin garin mu cikin gari ba su ba wai kawai ga cikin gari suke suna badata da mu garin ma to wannan mu shi ma koke muna kashe gwamnati Allah annabi a kama mu tunda yana ga korama ta kai hudu da ta sai mu gaba wallahi Allah dai kyauta kawai
to ƙarshe mai kiran ku ga al'umma na yankin Adarawa me ya kamata su zama a duk inda suke aka ce wanga dan Adarawa ne
al'umma ta na Adara duk inda suke ko a gida ma ne ko a daji ko a wurin nema aka ce su zama to cinciya ma daurin ki daya su zama to ko masu kishi abinda ya kai ka katsa a kan shi abinda duk aka ce ne ta hanya ne
masu sauraron gidan rediyo muryar Amurka kamar yadda zaku lura lokacin da aka dibarwa wannan shiri ya kawo jikinsa amma idan sauran abokan aiki na gidan rediyo VOA Hausa sunana Mansur Sani daga nan Maradi Jamhuriyar Niger nake muku fatan alheri ku tarbe mu a wani mako a cikin wani sabon shiri da dan gari akan ci gari
da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri